Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a, mai karatu Baba Yakubu Makili. Wata kotun Turkiya ta sake wani ba Amurka pastor Andrew Branson lamarin da ya kawo ƙarshen tinkin diplomasiya tsakanin Washington da Ankara. Branson yana huskantar shari'ar da za ta iya daure shi tsawon shekaru 35 idan har an same shi da aikata laifin ta'addanci da kuma na leƙin asiri, zargin da Amurka ta kira mara tushe. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai cewa Branson ya sha wahala sosai, amma yanzu dai wahalar ta ƙare saboda yana hanya ko kuma zai kawo ziyara a fadar White House nan ba daɗewa ba. A wani sakon Twitter da ya aike, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnati za ta ci gaba da yin aiki wurin ƙwato Amurkawa da aka ɗaure su bisa kuskure daga ƙasashen waje zuwa gida. Jirgin saman sojin Amurka shine zai dauko Branson zuwa filin saukan jiragen soji na Ramstein a kasar Jamus, inda za a duba lafiyarsa kana daga bisani a ƙarso da shi zuwa Amurka a yau Asabar. Shugaba Trump ya tabbatar da akwai yuwuwar Branson zai iso nan Washington kuma zai kawo ziyara a fadar White House a yau Asabar. Matsalolin tattalin arziki da kasar Zimbabwe ke huskanta da ya kai ga farashin kaya a kasuwanni suka yi tashin gurin zabi, kana kuma ana fama da rashin kaya a kasuwanni kama daga man fetur da kayan magunguna da kuma kayan abinci, lamarin da ya zama babban kalubale da sabon shugaban kasar Emmerson Mnangagwa zai fara tunkara watanni biyu bayan an rantsar da shi. Kama wasu 'yan kungiyoyin ma'aikata makonni biyu da suka shuɗe wadda suke shirin gudanar da zanga-zanga akan taɓarɓarewar tattalin arzikin ya ƙara dagula al'amura daga batun tattalin arziki ya zama babban matsala a cewar masu fafutuka. Wani ɗan fafutuka na ƙungiyar lauyoyin kare haƙƙin bil'adama a Zimbabwe, Lizwe Jamela, ya ce abin damuwa a nan shi ne yadda gwamnati take nuna rashin yadda da mabambantan ra'ayin jama'a, ba ta yadda a mata zanga-zanga a kodayaushe mutane suka yi yunkurin yin haka. Ya ce kungiyarsa a jiya Juma'a ta kirga kimanin mutane 42 na kungiyoyin ma'aikata da aka kama waɗanda suke niyyar yin zanga-zanga akan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar da take huskanta cikin mako ɗaya kacal, lamarin da ya haddasa layin sayan man fetur da tsananin ƙarancin magunguna a kasuwanni, kana kuma kasuwannin abinci su kuma suna fama da rashin kaya har ya kai ana sayarwa mutum ɗaya kwalban barasa ɗaya. A farkon wannan wata gwamnatin Mnangagwa ta sanar da wani sabon harajin kashi 2% akan kuɗi da ake aikewa da kuma aniyarsa na buga babbar takardar kuɗin ƙasar. Waɗannan sanarwa guda biyu su ne suka yi dalilin shagogi suka ƙara farashin kaya, mutane kuma suka riƙa warwason kayan har ya kai ana fama da ƙarancin abubuwa a kasuwa. Ana sauraron waɗannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo ya kamu da cutar Ebola a karon farko tun lokacin da cutar ta sake ɓarkewa, a cewar shugaban dakarun kwatar da tarzoma ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin wasikar da kamfanin dillancin labaran Reuters ta iya bankaɗo, shugaban ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a DR Congo da ake kiranta Laila Zerugi ta ce tana rubuta wannan wasiƙar ce domin ta sanar da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar akan wani labari mai damuwa, inda aka samu wani abokin aikinta a wani sansani da ke garin Beni ya kamu da cutar Ebola, wanda a halin yanzu kuma ake kula da jinyarsa. Zarugi ta ce wannan ma'aikacin ya kwashe makonni baya zuwa aiki, to daga nan ne fa aka fara bincike inda yake. Wannan labarin da ya biyo bayan kashedi ne da jami'an kiwon lafiya suka bayar akan yadda sabuwar barkewar cutar Ebola take yaduwa cikin gaggawa, kuma adadin waɗanda suka kamu da cutar zai iya ninka abinda aka gani a cikin watan Satumba. Ma'aikatar kiwon lafiya ta DR Congo ta ce zuwa jiya Juma'a waɗanda suka mutu sun kai mutane 125 cikin mutane 201 da suka kamu da wannan cutar, kuma an tabbatar da wasu mutane 166 sun harbu da wannan cutar, har ma da wasu 35 da suka kamu da wannan cutar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mai nisa ga jerin rahotannin da muke dauke muku da shi a cikin shirin. Rahotanmu na farko zai bi kungiyar HC3 domin ziyara da suka kaiwa kwamishinan kiwon lafiya na jihar Bauchi domin bayyana wa kwamishiniyar manufofinsu na kula da inganta lafiyar mata da kuma kananan yara. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan yanda rigakafin yau da kullun ke gudana a karamar hukumar Malam Madori da ke jihar Jigawa. Shi kuwa rahotanmu na uku zai yi magana ne akan yaƙi da cutar kwalara mai sanya amai da gudawa da hukumomi a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar suka ɗaura ɗamara. Rahotanmu na hudu zai yi magana akan irin matsalar da iyaye ke fuskanta sakamakon haihuwar yara na ƙazarsu, da kuma irin kokarin da masana kiwon lafiya ke yi a jihar Niger wajen faɗakar da iyaye kaucewa haihuwan yara na ƙasarsu. Rahotanmu na biyar, wanda kuma shi ne rahoto na ƙarshe a cikin shirin, zai yi magana akan matsayin da ake ciki a jihar Borno wajen yaƙi da cutar polio. Nasiru Yakubu Birnin Yero ke fatan za a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Jihar Bauchi, kungiyar HC3 mai fafutukar inganta kiwon lafiyar mata da kananan yara sun kaiwa kwamishinar kiwon lafiya na jihar Bauchi ziyara domin shaida mata irin ayyukan da suke gudanarwa da kuma manufofinsu. Amina Abdullahi Girbo ta kasance a cikin tawagar kungiyar, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Makasudin shi ne saboda mu gabatar da kanmu wajen sabuwar ita kwamishina, wadda take mai kokari a cikin ayyuka da take yi, don saboda ta san irin ayyukan da muke yi wajen isar da sako wa mutanenmu don saboda su dauki matakan da gwamnati ta dauka don inganta lafiyan mata masu cike da kuma yara kanana. Mun fi bada karo ga bangare wajen tazarar haihuwa, wanda yake tazarar haihuwa lafiyan mace ne, lafiyan cikin ne, lafiyan kuma yara kanana ne, wanda yake yanzu in kaga irin yadda abubuwa ke faruwa sai ka samu yaro a hannu, yaro a baya, yaro a ciki, wanda ko sai ga mu da karshe lafiya bai samu yadda ake bukata ba. Don haka tazarar haihuwa ana bukatar sa a kowane addini, kamar yadda muka sani a malamanmu suka yi ta bayani a kai. Alhamdulillah ana samun ci gaba kwarai da gaske, musamman ma a kananan hukumomin da muke aikin mu yanzu sun fara daukan wannan, an kuma samu ci gaba bai yawan gaske.
Marafan Bauchi kenan. Kadi Abdullahi Marafa da take karbar kungiyar kwamishinan lafiya Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim ta bayyana jin dadin ta.
To ga ba karamin murna da zuwan su muka yi ba, domin ayyukan da suke yi suna taimaka mana ne wajen tabbatar da cewa mata da yara sun samu ingantacciyar lafiya, wanda dama yana cikin ayyukan mu. Saboda haka su kuma suna taimaka mana ganin cewa su shugabanni ne na addini, kuma mutane da yawa suna jin maganan su. Abinda suka ce ayi mutane da yawa suna dauka, abinda kuma suka ce kar ayi mutane ba sa yi. Saboda haka su ma suna taimakawa ne, kuma suna taimaka taya mu fadakar da mutane abubuwan da ya kamata su yi mata da yara don inganta samun lafiyar mata da yara. Suna taimako sosai especially wajen hanyar samun tazaran aihuwa a wurin mata. Sukan taimaka wajen fadakarwa, suna fadakarwa su mazaje da kuma su kansu mata din. Saboda haka mun gode sosai, kuma muna fata za su ci gaba da wannan aiki, sannan kuma duk abin da ya kamata ta inda ya kamata mu taimaka musu za mu iyaka kokarin mu don mu taimaka musu.
Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim kenan, kwamishinan lafiya a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Rigakafin yau da kullum rigakafi ne da ke karewa da kuma karawa yara 'yan kasa da shekaru 5 karfin garkuwar jiki domin yaki da cututtuka daban-daban da ka iya hallaka su. Shin koyaya al'ummar karamar hukumar Malam Madori ke karbawa ƴaƴansu allurar rigakafin yau da kullum? Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto.
Allurar rigakafin yau da kullum da ake yi ga yara ƙanana daga shekarar su ta farko na haihuwa abu ne mai mahimmanci ga lafiyar yaran, domin ba su kariya daga cututtukan da ke saurin galabaitar da su ko kuma halakar da su baki daya.
Wannan shi ne ɗakin rigakafi na dashin unit kenan, cewa yara ƴan ƙasa da shekara 5 gabada. Akwai sabbin zuwa wanda ake kawowa gaskiya sosai. Sati muna karbar sabbin zuwa kamar 15 zuwa 20, sannan kuma akwai wanda kuma bayan suke dawa revisit daga ranar Monday tar Juma.
Wasu lokutan zaka ga kamar idan an fara yi ma yara wannan alluran rigakafi, wasu iyayen gashi kuma an ba su lokaci a ce su dawo lokaci kaza. Shin kuna samun wa'anda suke dawowa gaba ɗaya?
Gaskiya ana samun wanda suke zuwa daga zuwan farko da zuwa 5 ne, daga zuwa na farko har zuwa na 5 suna gamawa. Sannan kuma akwai wanda muke samu suna zuwa daga baya kuma su daina zuwa. Gaskiya ana akan samu maybe saboda wani side effect na allura din kenan, wanda su basu gamsu da shi ba. Ko dan kamar misali su BCG gurin da dan yi kurji sannan kuma ya fashe ma, to wurin da dan yi ciwo yaran kuma suna dan yin kuka. Don wannan shine dalilin da yasa da iyayen nasu ba su dauko yaran su kawo su ba. Amma kuma wannan shine alamar cewa idan an yi allura ta yi, to dai kuma wannan rain point da ne yasa wani lokacin koda an musu bayani himmacin nata da komai da komai ba su da ba gaskiya.
To tunda haka ne ka yi bayanin yanda yanayin shi ake samun wannan allura, tabbatin kinci kenan yaro yayi kurji ya fashe ko ya dan samu zazzabi. To wanne jan hankali zaka yi ka ƙara fadakar da su iyayen cewar wannan fa hakan ba illa bane ba nasu mai da kai wurin kawo yaran su rigakafi?
Gaskiya koda lokacin ma da suka fara zuwa sai an musu bayanin wannan allurar gaba daya da kuma yanda suke kaman kurjin da ga miki kuma ya fashe dan yi ciwo din, to ya musu ma bayani tukun na kafin a fara yi. Dan haka wannan ba wani abu ne ba gaskiya. Idan dai har misali wannan ne yake hana su zuwa, ya kamata su zusu don wannan yayi kyau kenan. Idan an yi ma kaman BCG din kenan, idan basu bata yi wannan gurin ta fashe ba, idan suka zo su kan ba su shawara su hakuri a ƙara yi, saboda gaskiya ba ta yi kyau ba idan bata yi wannan gurin ba. Gaskiya ya kamata iyayen yara su dauri suna kawo yaran su rigakafi ana yi, saboda yanayin da cututtuka ga yaran suke saurin yaduwa kuma take saurin kama yaran gaskiya. Sannan kuma ta wannan rigakafi da ake yi ita ce hanya mafi sauki, ko ce shine hanyar ma da tafi wajen kare yaran daga wannan cututtuka, dan idan ta kama yaran ba a musu wani rigakafin ba, to maganin kuma sai ya kasance zai yi din, koda misali zai yi din, yaran za su yi hawala sosai. Sannan kuma abin da ake gudu yaran ko su samu nakasa kaman wanda suke kyanda, su rasa ido kaman polio, su rasa kafa, idan kuma Allah ya sa da kwanan su ma kenan, dan idan kwanan su ma kare kuma shikenan yake ga su rasa rayin kare kansu gaskiya.
Sadisu Yau kenan jami'i a ɗakin bada alluran rigakafi a babban asibiti da ke ƙaramar hukumar ta Malam Maduri. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Hukumomi a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar sun miƙe tsaye wajen yaƙi da cutar kwalara da take sanya amai da gudawa. Wakilinmu Sha'ibu Mani ya aiko mana da cikakkiyar rahoto.
A wani mataki na yakar cutar amai da gudawa ko kwalara da aka san ta dauki rayukan mutane da dama a jihar Maradi, hukumomi a da'ar Badun Maradi sun dauki matakai na kafa doka wacce za ta hana duka wani ko wata mai sayar da abinci a cikin makarantu. Malam Sulaima, sakatare a majalisar da'ira, da ƙarin bayani.
Yaran nan da su ake kaiwa ba su da lafiya santar na kodera, su ne muke gama da su an yi ruwa cikin ruwa, suna wanka da ruwan, wasu suna sha, masu gidaje suna zubudu ruwan gwalalo. Duka wannan ba abu ne mai kyau, da duka ma wani mai kai abinci lakwal za mu sai da abinci lakwal, tunda ba mu san ba daga ina abincin ya hito. Su kankansu yaran, yaran daga ina ne hito, zai zo ya kama da hannun shi mai dauda, ya kama wani kwano ko wata kofiya ya ci abincin, ko kuma ita kankanta mai abincin ba a san daga ina take ba. Aka ce a tsaye da wannan tunda kwalaran tana ta addane mu har wata wata guda da kama lakwal. October ruwa sun daga wani lakwal ba ta tara yara ci, in yaro ɗaya ya kama ba a san ba ko su ne za su kama.
Kowai ire-iren masu sayar da abinci a cikin makarantu sun san da wannan doka. Ga wata mata,
mun jiya
kuma ga kin kawo abinci a lakwal, ko kin san me yasa suka dauki wannan doka?
Ban sani ba.
To ana kokenciya rashin tsafta ga abinci na kawo kwalara, me ki gani?
Eh, gaskiya ne wannan, in dai babu tsafta haka nan ne muna.
Shine magabata suka yi hanni ta a daina kawo abinci a lakwal, ke yanzu da kika zo kin tsafta sai kayanki?
Ni ne sai rana wanki kana ta duka, sai rana wanki ta wanki bibi na mata, kuma na koma yanzu da na sauke, kuma sai rana ce karuwa na karuwan kyakin nan zuwa.
Wannan doka ta shahara makarantun firamare zuwa mai makarantu da ke nan Barin Maradi domin cin burin dakile wannan cuta a cikin gari. Shin da rakata Sula Abdu a yakul jawri ko ya ji da wannan doka?
Mataki ne mai kyau, saboda yana kwatanta cewa kenan shugabanni suna kulawa da wani abu da ke damuwa koko mai cutar da al'umma da suke jagoranta. Eh, har gara ma a ce alkol ne aka saida shi inda malam makaranta za su sa ido, tunda can wurin abincin bai da kyau, bai da tsafta, kuma mahi yawan shi ma irin shi ne mai kawo cutar wadda ake gudu. To shi ne muka ce ya kamata a ce su uwaye su kawo goyon baya, ya kasance su bar ba yara kuɗin abinci mai su ba su abinci, su sanyo shi cikin sakwafikin jikunan su kama ida yadda muke gani wani lokaci ana yi. Wannan kuma ka ce wajen masu sayar da abinci su ma su tausaya, yara duka na kowa ne. To ya kiyaye abinci yanzu idan za su yi shi, to ya kusance sun yi shi mai kyau, kuma an kare shi da abubuwan da ta kamata a kare shi, irin yadda ba zai samu wata cuta ba da ake gudun kama ida wadda ta kwalara ta wanga lokaci.
Albarkacin wannan doka, jami'an kiwon lafiya ya zuwa malaman tsafta za su bi wurare daban-daban domin sa ido ga dukkan wanda ya taka doka, kuma doka za ta hawan shi. Shaibu Mani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
Okay, da Shaibu Mani a jihar Neja da ke arewacin Najeriya, likitoci sun dukufa domin fadakar da iyaye yadda za su kaucewa haihuwar yara masu nakasa. Inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
A wani mataki na shawo kan matsalar haihuwar yara da nakasa, likitoci a jihar Neja Najeriya sun dukufa wajen fadakarwa domin kaucewa samun irin wannan matsalar. Likitocin dai sun ce haihuwar yaro da wata nakasa yana iya faruwa ga kowa, kuma ba wani sabon abu ba ne. Amma sun ce binciken kimiyya ya nuna cewar matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da yawaitar shan magungunan gargajiya ga mata masu juna biyu yana haifar da matsalar haihuwar yaro da nakasa a jikinsa. Kamar yadda ƙwararren likitan yara da mata na asibitin ƙwararru na IBB da ke Mina, Dr. Ibrahim Abdullahi, ya yi ƙarin bayani.
Shi waɗannan halittun da ake haifuwan yaro halitta bata cika ba, rukuni biyu ne, akwai wanda ido kan gani, akwai wanda ido baya gani. Misali, yaro an haife shi baya da hannu, kaga idon ka zai gani, ko a haifi yaro da cindo, shi kuma kaga yana da ƙari, cindo ma'ana yatsu shidda, kaga yana da tsari. Akwai wanda kuma cikin ciki ne kai ba za ka gani ba. haifi yaro da hanjin shi da dode kaga ba za ka ga hanjin ba amma mu likitoci muna gane alama amma abin da muka gano cewa shine wannan al'amari yana iya faruwa ga kowa ba don ita uwan ba ta yi wani laifi ko ta wani kuskure ba to an yi bincike bisa bincike a gano ko me yake sa wani yaron sa a haife wani jaririn sa a haife shi a yayin haihuwansa a haifo shi da matsala to ai bincike har yanzu ba gama tantancewa ba amma abinda aka zo aka gane hankali ya nuna da kuma bincike ya nuna wasu kuma dalilin shaye-shaye ne shan magani ko na gargajiya ko na asibiti ita mai ciki ko wadda take tunanin tana son ta yi ciki to ba wadda za ta je ta sha kowane magani ba ne ko na gargajiya ko na asibiti domin an gano cewa shaye-shayen waɗannan abubuwan yana iya kawo matsala sai wani kuma abu shine abubuwa taba da dangin taba giya da dangin giya idan uwa tana shan shi tana da ciki yana iya kawo wannan matsalolin ko kwaya da dangin kwaya ma'anan kwaya ba magani asibiti ba kwayoyin can da ake sha na zamani duk suna iya kawo wannan matsala
babbar shawarar da likitocin suka bayar dai shine maida hankali wajen zuwa ganin likita a duk lokacin da mace ta samu juna biyu akan haka ne ma Dr. Ibrahim Abdullahi yace samar da inshorar lafiya ga duk wani dan kasa yana da matukar mahimmanci
matsayin inshora dan da baka da lafiya kudin ka da katara sai a je maka abin da ya kamata dadin inshora shine idan ka tara 5,000 ne matsalan 50,000 ya hauka sai a maka kayan abin 50,000
Kwararren likitan mata da yara na asibitin kwararru na IBB da ke birnin Mina ta jihar Niger Dr. Ibrahim Abdullahi kenan a lokacin da yake yin karin haske akan matakan da ya kamata a dauka domin shawo kan matsalar haihuwar yara da na kasa a jikinsu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Lafiya ubangirma kai nake wadege
Lafiya ubangirma kai nake wadege
Ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko Ya rabbi kara kara man dan idi da sako bibiya wa mai nisa har ta riski wako Umai na so a wakar nan ce wafa da dauko Umai na sarrafa Allah ce dalilin biko Baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi Karkasha farko na ziljada da hasbi Ba nisan sa ta tace du yana shakalbi Mai ruko da mai haske musdafa habibi Shi kadai ya san fili shamaki a gaibi Ya wuce karantawa ko aja da sirri
Lafiya ubangirma kai nake wadege
Tattaro dukan girma du dada wa karshe Arzikin banu adam mai zuba a washe Shugaban na farkon nan zamanin kasashe Dole ne ya burge kaya wuce wa kushe Firgitar gumaka ne korama a fashe Shi ya sauka rayayye duniya a rushe Banguri in sara bar arzikin halittu Kau da bara mai karfi janjamin fatattu Ka taho da mai kuya bayyanar fatattu Dan amina sha aike ka wuce rubutu Sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yantu Kai na bawa komai na gashi na mutuntu Shugaba komai ne waya kai
mai Hukumomin kula da kiwon lafiya a jihar Borno na iya kokarinsu wajen yaki da cutar polio mai nakasa yara kowane matsayi ake ciki a jihar ta Borno wajen cimma nasarar kawar da cutar ta polio Muhammad Salisu Rabiu ya zanta da wani babban jami'in kiwon lafiya na jihar Borno
a daidai lokacin da Najeriya ke fafutukar ganin an tsame sunanta daga cikin jerin kasashen da ake samun bullar kwayoyin cutar shan inna na tambayi Dr. Babagana Abiso daraktan kare yaduwar cututtuka na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Borno ko menene matsayin da suke ciki akan yaki da yaduwar kwayoyin cutar shan inna a jihar ta Borno
a jihar Borno zan iya ance mun samu nasara domin abin da yasa a da muna da cutan polio nan suna da yawa jihar Borno amma yanzu haka bamu samu kode ba yau kusan shekara 2 zuwa 3 ina fatan kuma mutane za su bada haɗin kai, za su bada gudumawansu a tabbatar cewa an kauda wannan cutan a doron duniya. Yanzu Najeriya ne da Pakistan da Afghanistan, kasashe uku kawai ya rage. Saboda haka idan kuma a Afrika gaba daya a ce Najeriya ne kadai take ciki, abun kunya ne. Saboda haka muna kiran jama'a su bada haɗin kai a samu a cimma wannan buri.
Me kake ji ya jawo kuka cimma wannan nasara?
Eto, wato commitment na gwamnati ne da kuma irin partners kamar su WHO, su UNICEF da suka zo suka taimaka mana. Sannan kuma mu kuma mun sa himma a aikin maganan da duka maganan fadakarwa din ne. Mun fadakar da mutane mu sun fahimci cutan da illansa da kuma sauran abubuwa duka, shine yasa muka samu wannan nasara din. Ba wanda aka bashi a baya, kowa yana bada gudumawansa.
Wani irin rawa malamai da sarakuna suke takawa wajen ganin kun ci nasarar kawar da wannan cuta a wannan jiha?
Mun godewa malamanmu da sarakunanmu na gargajiya, musamman ma Shehun Borno da kuma Shehun Dikwa da sauran sarakunanmu, yadda suke bamu haɗin kai, sannan kuma yadda suke faɗakar da mutanensu. Kaman bulamomi su ne waɗanda suka fi kusa da jama'a. Jifa-jifa lawanensu suna tara bulamomin, suna musu bayani, sannan kuma su kuma sai su shiga cikin jama'ansu su yi musu bayani. Wanda an gane cewa baya ansa wannan rigakafin, ana hada shi da ko in yafi karfin bulama za a kai shi wajen aja. In yafi karfin aja za a kai shi wajen district head, sannan kuma har wajen zuwa wajen shehu. Yana da kyau suna taimaka mana kwarai da gaske, mun gode musu kuma muna son su ci gaba da yin haka din.
Menene fatanka game da wannan rigakafi da ake?
Fata na dai da wannan rigakafin da ake yi mu samu mu kauda wannan cutan a doron duniya, sannan mu dauki wasu cututtukan da suke jira kaman cutan kenda, kaman cutan malaria, su suke jira. Tunda shi wannan har mun tura shi mun kai shi kusa da karewa, mu taimaka mu kare mu gama da shi, sai mu dauki wasu cututtuka din. Kamar yadda na sha bayani, kaman wani dabba ne ka kashe amma baka yanka kan ba, ka gani zai iya ya farfado ya tashi. Saboda haka yanzu mun riga mun ci karfin cutan polio, yana da kyau kowa da kowa ya hada kai ya bada gudumawansa mu karasar da shi gaba daya mu dauki wani cutan.
Dr. Babagana Abiso, daraktan kare yaduwar cututtuka na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Borno kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Maidugurin jihar Borno.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. Sai mako mai zuwa za ku ji mu da wani sabon shiri. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki, Nasiru Yakubu Birniro ke muku fatan alkhairi, a kasance lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafin mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.